This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Laraba ta farko a watan Yuli shekara ta 2024 da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdu ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kulawa da kanin labarai.
Wani sabon zagayen zanga-zanga ya sake barkewa a Nairobi babban birnin kasar Kenya. Jam'iyyun adawa a Faransa sun kulla wata yarjejeniyar kange nasarar 'yan jam'iyyar ra'ayin riƙau Marine Le Pen. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara da kokon baranta na ayyukan jin ƙai game da Sudan.
To a gaishe ki, bayan labaran duniya za mu haska fitila kan hare-haren ƙonar baƙin wake da mata huɗu suka kai a garin Goza na jihar Borno da ya sa babban haftan tsaron Najeriya ya ce ƙasar na yanayi na yaƙi. To ko menene yasa mata ke shiga aikin ta'addanci?
Wani lokaci har shi dake cikin irin mutane haka yakan sa 'yan ta'adda su sha kansu ba da wani damuwa ba.
Sai kuma batun dokar kare ƙananan yara da ta fara ɗaukar hankalin lauyoyi mata a Najeriya.
Muhimmin abu ne yaran nan da ya mazama shi ne mafarin al'umma. A bashi kariya ta musamman ya zama mutum na gari da za a amfani da shi, al'umma ta amfane shi, shi kanshi amfani kanshi. To abinda muka kasa ganewa ce.
Kamar yadda muka saba kowace ranar Laraba, bayan labaran duniya Murtala Faruk Sanyinna zai shigo da shirin baki mai yanka wuya wanda a yau ya haska fitila kan gutsuri tsoma da ake yi dangane da matsayin mai alfarma sarkin musulmi. Kafin mu kai ga waɗannan duka, ga Hawwa Sharif da halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Wasu 'yan tsirarun masu fada a jinin jam'iyyar Democrat sun fara fitar da muryarsu a fili wajen bayyana damuwarsu kan ko shugaba Joe Biden zai iya tsayawa wani zagaye na neman shugabancin kasar a zaben 5 ga watan Nuwamba da ke tafe bayan rashin katabi tsin shi a yayin muhawara tsakanin shi da tsohon shugaba Donald Trump a makon jiya. A jiya Talata, Lloyd Doggett wani dan majalisar wakili har sau 15 daga jihar Texas ya kasance mai fada a jinin farko dan Democrat da yake kira ga Joe Biden din da ya ja gefe. Ya ce ya kamata Biden din ya yanke hukunci mai ɗaci na janyewa. Doggett ya ce yanke shawarar fitowa ya yi wannan kira a bainar jama'a ba abu ne mai sauƙi ba, kuma ko kusa bai rage komai daga girmamawar da yake yi ba ga ɗimbin ci gaba da shugaba Biden din ya samu. To sai dai Doggett din ya buga misali da rashin katabutsin Biden a yayin muhawarar, inda ya riƙa sanya da ɗimauta a tunani wajen kare ɗimbin nasarorin shi yadda ya kamata. A ranar Talata, jam'iyyun adawa na Faransa suka kulla wata yarjejeniya cikin sauri domin kokarin shinge nasarar kut-da-kut ga 'yan jam'iyyar ra'ayin riƙau Marine Le Pen a taron gangami na ƙasa a zagaye na biyu na zaben 'yan majalisar dokoki, yayin da ta ce jam'iyyarta za ta jagoranci gwamnati ne kawai idan ta samu gagarumin nasara da mafi rinjaye ko kuma kusa da haka. Babban gangamin na ƙasa da ya kasance ƙarƙashin shugaban jam'iyya Jordan Bardella ya samu mafi rinjayen ƙuri'u a farkon zagayen zaben na 'yan majalisar dokoki a ranar 30 ga watan Yuli da ya gabata. To sai dai hakan bai ba da nasarar da za a kai ga kafa gwamnati ta masu ra'ayin riƙau na farko a Faransa ba tun bayan yakin duniya na biyu. Le Pen ta faɗa cikin wata hira ta kafar yaɗa labaran Faransa cewa ba za su yi amincewa shiga cikin gwamnati ba in har ba su yi wani katabus ba. Hakan zai zama babban cin amanar waɗanda suka kaɗa musu ƙuri'a. Ta ƙara da cewa idan aka ce mun samu 'yan majalisar dokoki 270 to muna buƙatar ƙarin wasu 19. Za mu je ga sauran mu ji ko akwai wanda yake shirya tafiya tare da mu a sabuwar tafiya mai rinjaye. Wani sabon zagayen zanga-zanga ya sake barkewa a Nairobi babban birnin ƙasar Kenya da sauran sassan ƙasar a jiya Talata, biyo bayan mummunar zanga-zangar makon jiya kan sabuwar dokar kuɗi ta shugaba ƙasar William Ruto da ya haɗa da ƙarin haraji domin biyan ɗimbin bashin da ake bin ƙasar. 'Yan sanda sun riƙa harba hayaƙi mai sa hawaye akan masu zanga-zanga a birnin Nairobi, inda cibiyoyin kasuwanci suka kasance a rufe saboda tsoron wawasu. an rufe babbar hanyar zuwa Mombasa, birni na biyu mafi girma a kasar, sakamakon kona tayoyi da masu zanga-zanga suka yi akan hanyar. Shugaba Ruto da yana fuskantar rikici mafi muni tun bayan da ya kama aiki a shekarar 2022, inda wasu masu zanga-zanga suka rika kiran da ya sauka daga kan kujera, suna zargin shi da rashin iya mulki. Rogers Olo, ɗan shekaru 26 a duniya, ɗaya ne daga cikin masu zanga-zangar da ba shi da muhalli, da ya je wurin zanga-zangar tare da wani tsuntsu da yake kiwo, inda yake cewa: "A gaskiya in dai wannan shine abin da gwamnatin William Ruto ke mana a Kenya, to ya kamata Ruto ya san inda dare ya mishi, kamata yayi ya saurari 'yan ƙasa. In har bai saurari 'yan ƙasa ba, to wa zai saurara? Mu ne muka zaɓe shi." Zanga-zangar da aka shafa makonni biyu ana yi dai ta lakuma rayukan mutane 39 da raunuka aƙalla wasu 360, cewar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar Kenya a ranar Lahadi, kuma shugaba Ruto ya ce mutane 19 ne kawai suka rasu. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.
To kada yi nisa, nan gaba kaɗan Hawwa za ta sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu bude taskar hotonnin namu da nazarin ƙunar bakin wake da mata hudu suka kai a jihar Borno, da ya janyo asarar rayuka galibi na mata da ƙananan yara da kuma jikata da dama. A hirarta da Murya Amurka dangane da wannan lamarin, Helen Bako, wata jami'ar kula da haƙƙi da jin daɗin al'umma da ta shafe kusan shekaru 25 tana aikin kare haƙƙoƙin mata da ƙananan yara a jihar California ta nan Amurka, ta bayyana yadda za a iya gane matan da ke da shirin kai har-haren ƙuna bakin wake, da kuma abin da ya sa yake da wuya a gane matan da ke da wannan niyya.
Suicide bombers wani lokaci yana da wuya a gane su, amma idan mutane sun lura ko da shi wani lokaci, yanda mutanen in an lura da 'yan matan ko kuwa matan bisa ga take-takensu, in kun lura da take-takensu za ku gani cewa akwai tsoro a jikinsu. Sannan suicide bombing akan sa kan daura bomb a jikin wani lokaci, akan daura jiki ne in ba sa riga, babban riga an yi covering din shi ba, idan an lura za a gane cewa wayannan suna tashe da wani abun da is questionable ko kuwa ana za a yi shakkan shi. Wani lokaci da wuya a gane, da wani lokaci matan za su rufe jikinsu da riguna da ba za a iya gane ba, amma take-takensu, kullum da take-takensu.
To an
suka shiga.
An yi fama da irin waɗannan hare-haren shekarun baya, an yi amfani da mata da dama wajen kai irin hare-haren ƙuna bakin waken nan, sai dai wannan lamarin ya ɗan lafa kafin aka sake komawa a kai. Akwai wani kuskure ne da aka yi a baya da aka iya shawo kan wannan lamarin, ko kuma wani abin da ya kamata a yi a ganinki da ba a yi ba da kuma ya kamata a yi?
To kin gani wani abu da ya faru lokacin da aka fara bome-bome ɗin, ko kuwa an zo an yi kidnapping mata, wayansu mata an sake su an dawo da su, ko kuwa wanda ƴan ta'adda suka yi amfani da su da an zo an sake su a society. Society sun yi rashin kula da irin mutane haka, ba su kula ba. In fact ya zama kaman stigma, ba su so su yi shuɗanya da wayannan mata, an yi sake. Abin da ya sa ina faɗi haka, na tuna a 2004 sun yi yaƙi, da suka yi yaƙi da kashe mazajen Chechnya. To akwai wato widows, matayen da mazajensu sun rasu, sun haɗa kai sun kira kansu black widows. Wayannan mata ɗin, domin haushin abin da ya faru da mazajensu, kin san sun zo sun zama suicide bombers, sun kai hare-hare. To wani lokaci rashin kula da society ke yi ga irin mataye ko mutane da da 'yan ta'adda sun yi amfani da su, gashi sun koma society an yi sake ba a kula da su ba, ana nuna masu babanci. To irin wayannan mutane za su zama target idan 'yan ta'adda sun zo, domin suna zanne da haushi, gashi fa na zo, gashi mutane an abun nan an ba kula da ni ba mutane suna gani suna kyamana to sun gani haushi wani lokaci haushi dake cikin irin mutane haka in san sa in ta ada su sha kansu ba da wani damuwa ba nan da nan za su sha kansu sai su bada kansu wannan ta Najeriya ya faru mata da suka dawo da da aka yi kidnapping din su wayan su ma da suka dawo da suna da ciki mutane suna kallon su wani iri ba su so akwai stigma to kun ga irin wannan mutane sun dan ba karbe su sosai a cikin jama'a ba an maida su kaman oh wayan en en ko en Boko Haram ne an riga ya amfani da su an sha kansu ba ruwan mu da su to idan wayannan yan ta'adda sun ga kun ga su sun samu irin mata haka za su ce a to kun ga abin da ya faru kun zo mutane ba su son ku muna son ku to domin don haushi da suke da shi yan ta'adda za su sha kansu.
Helen Bako, jami'ar kula da haƙƙi da jin daɗin al'umma a nan Amurka, ga hawa da ci gaban labaran duniya.
Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya na fara da kokon baranta akan ayyukan jin kai game da Sudan a yayin da dimbin mutane ke ƙara arcewa yaƙi da yunwa da ke yaduwa daga ƙasar domin neman mafaka a makwabtan ƙasashe. Hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya ta rawaito cewa ana buƙatar ƙarin kuɗi domin tallafawa da samar da kariya ga dimbin 'yan gudun hijirar Sudan da ke ƙaruwa, inda ta ɗaga kokon barar zuwa dala biliyan 1 da miliyan 2,500 daga dala biliyon 1 da miliyan 400,000 da ta nema a watan Janairu. Tallafin zai taimaka ma 'yan gudun hijira su miliyan 300,000 da al'ummomin da ke marabtar su a makwabtan ƙasashe har zuwa ƙarshen shekara. Shugaban kula da ɓangaren sadarwa na hukumar Ewan Watson, da ya dawo a kwanan nan daga ziyara da ta kai shi wata jiha a Sudan da ke ɓangaren kogin Nilu na yankin Afirka da aka sani da White Nile, da sansanonin 'yan gudun hijira na Reng da Janjin da ke haɗaɗɗiyar jihar Sudan ta kudu. Tashe-tashen hankalin ƙungiyoyin daba ya ɗaiɗaita sama da yara 300,000 a ƙasar Haiti tun watan Maris, cewar asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Talata, yayin da ƙasar ta Caribbean ke faɗi tashin shawo kan kashe-kashe da satar mutane. Yara ne sama da rabin adadi kusan mutane 580,000 da suka rasa gidajensu a cikin watanni huɗun da suka wuce. Ƙarin tashe-tashen hankula ya ƙara ƙamari ne a ƙarshen watan Fabrairu, bayan ɗimbin jerin shiryayyen har-hare kan mahimman gine-ginen gwamnati da sannan a hankali ya kai ga Prime Minister ƙasar Ariel Henry ya tattara yanasa ya bar shugabancin ƙasar a watan Afrilu. Babbar Daraktar Asusun Yara na Majalisar Ɗinkin Duniyar Catherine Russell ta faɗi cikin wata sanarwa cewa babban bala'in jin ƙai da suka rika gani ya yi munin gaske akan yara. Ta ce yaran da aka ɗaiɗaita na cikin tsananin buƙatar muhalli mai tsaro da kariya da ƙarin tallafi da taimakon kuɗi daga al'ummomin duniya.
To, a gaida Hawwa Sharif da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Taron kungiyar lauyoyi mata na Najeriya da aka gudana a jihar Kano jiya ya maida hankali kan matsaloli da kalubalen aiwatar da dokar kare haƙƙin ƙananan yara a Najeriya shekaru fiye da 20 bayan Majalisar Dokokin ƙasar ta amince da ita. A hirarsu da wakilinmu na birnin Kano Mahmud Ibrahim Kwari, Barista Bilkisu Ibrahim Suleiman ta bayyana abin da dokar ta kunsa da kuma abin da ya sa aka kasa aiwatar da ita.
Ita wannan doka a yadda take dama kamar turmi a tamfani idan ka siyo shi ko shadda, ai za ka kai hotelin ka yanka idan kai dogo ne ai maka riga, in jamfa ce idan zani da riga ne ma kake so duk za a yanka maka yadda kake so. To ita daman dokar haka ta tsara, duk kasashe na duniya ta ba su dama su je su karɓi wannan doka su kai ta ƙasarsu su wanke ta su tsame ta sai daidai da buƙatunsu, muradinsu da al'adunsu da addininsu. To mu abinda aka kasa ganewa kenan, saboda in ka haɗa duk al'ummar duniya ai kowa daban-daban ne. Wani idan aka yi magana cewa ai aure shekara 18 yi masa daidai, wani kuma bai masa ba. Wani aka ce yaro sai ya yi karatu ya kai wani level, lalle haka al'umma ta yadda, mu wata al'umma ba haka bane. To amma an ce duk abin da kuke so ku je ku tsani abin da ya muku daidai. Muhimmin abu dai yaran nan da ya zama shine mafarin al'umma, a bashi kariya ta musamman, a bashi kyakkyawar marhaba, tallafi da zai samu yadda zai samu rayuwar shi, ta yi albarka ta yi kyau, ta zama ya zama mutumin nagari da za a amfani da shi, al'umma ta amfane shi, shi kai shi amfani kan shi. To abin da muka kasa ganewa kenan shine ka ci ce ku ce akai ta jan lokaci har anan Kano ba a karbi dokar nan ba sai 2023
sai bara kenan
sannan aka karbe ta a Kano sai idan abu ya zo wani alheri sai mu rufe idan mu gabaki daya sai mu ce ai da su a can al'adarsu ce idan yaro abu ya yi bai mishi daidai bai kira police to mu kuma ba al'adar mu bace an ci ba mu dama kuma mu cire wannan daga ciki mu dau abin da yake mai kyau mai amfani da shi kuma akwai abubuwa masu kyau wanda addinin mu ne ma ya wajabta wannan kamar ba dama iyaye ta haifi da su tsaya da ciyarsa da shansa da tarbiyyarsa ba da karatunsa ba su san inda yake su tsara mishi ya zai samu rayuwa mai ingantacciya duk yana cikin wannan doka kuma dama mu addinin ya tsara mana haka kuma mun bar addinin kuma wannan na zamananci aka zo da shi shi ma muka yi
to barista Ibrahim Chedi tunda magana ake ta dokar nan ga ita barista Bilkis tana ce mana ai dama an ba da dama cewa a cire abin da yake ba a gamsu da shi ba ta fuskar addini ko al'ada ko zamantakewa a saka wanda ya fi dacewa da wannan al'ummar da ake so a yi wannan doka cikin ta ya aka yi har aka yi ta jan lokaci ana muhawara tun shekara ta 2003
to ba za a ce masana doka ba su fahimci sai dai a ce su al'ummar rasa da kuma masu yin doka ba su fahimta ba akwai masana doka da suka shafa alkalai da lauyoyi akwai kuma masu yin doka wanda suke su ne 'yan majalisa ba ka da ilimin law ba ka da na likitanci ba ka da na komai za ka iya zama majalisa kuma a ce kai za ka yi 'yan ƙasa law saboda kai aka zaba to ka ga wannan su ne masu yin doka
amma
alhakin su ne su yi wannan domestication din na law din
amma
a kawo ta a gyara ta a tsaitsaye ta
amma kuma yadda aikin yake kuma suna dogara da kudin da ya lauyoyi
kusan with all due respect akwai abin da ya shafi shugabannin mu da ƴan majalisun mu na ƙasar nan duk lokacin da kaga an matsu da lauya ya ba da wani ra'ayi na shari'a da ya dace a yi to su suke so su moru da wannan abu amma abin da ya shafi ƴan ƙasa su mora su abin za ka ga ba a damu da shi ba
To za ku ji ƙarin bayanan lauyoyin kan wannan batu nan gaba a shirin domin iyali. Sai ku ci gaba da bibiyar shirin. Yanzu kuma ga na sanyin na da shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Jama'a assalamu alaikum. Guguwar girgiza sarakuna da masarautu da shugabannin siyasa ke yi na ci gaba da yaduwa a arewacin Najeriya. Ko baya ga jihar Kano da yanzu haka mutane biyu suke da awar sarautar ta Kano daga fada biyu a wurare daban-daban. Wata sabuwa ta kulla a jihar Sokoto. Cibiyar daular Usmaniya kuma jagorar masarautu ta Arewa. Duk da yake dai ba sabo abu bane. Lamarin ya soma ne tun hawan wannan gwamnati mai ci ta Ahmad Aliyu inda raɗe-raɗen wani yunkuri na cire sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad ya karaɗe ko ina a jihar musamman la'akari da irin rashin jituwar da ke tsakanin sarkin da Ahmad Aliyu da ke takarar gwamna a lokacin da kuma mai gidansa sanata Aliyu magatakar da Wamako. To sai dai tun a lokacin gwamnatin ta Ahmad Aliyu ta fito karara ta musanta waɗannan raɗe-raɗen. To amma kuma ta tube raunin wasu manyan sarakuna 15 akasarin su duk ƴan majalisar sarkin musulmi ne wasu ma suna cikin masu nadin sarkin wannan lamari ya ƙara zafafa shakku kan makomar kujerar ta sarkin musulmi har ya zuwa makon jiya inda kwatsam aka ji majalisar zartarwa ta jihar ta yi matsayar yin sauyi ga dokar ƙananan hukumomi ta jihar wacce ta shafi majalisar sarkin musulmi Kwamishinan Shari'a na jihar Barista Nasir Muhammad Binji ya yi bayani kan matsayar da aka cimma a wurin taron na gwamnati.
Mijin zartarwa ta jihar Sokoto ta zauna a mitin nata na 5 na wannan shekara ta shekara 2024. Wacce ta abubuwan da ta gudanar har da amincewa da yin gyara da dokar ƙananan hukumomi ta jihar Sokoto ta shekara 2008. karshen sashi na 76 kashi na biyu wanda ya shafi nada a uwayen kasa da hakin bai a jihar Sokoto wanda yake an daidaita shi ga wanda tsari yake a inda aka rufe ko kuma a inda aka haranta a tsarin shi ne yanzu zarfin musulmi ita za ta gabatar da bukata da gwamna domin nada waɗanda ake so a matsayin uwayen kasa da kuma hakin bai shi ne tsarin da yake to amma dokar ta 2008 ta nuna cewa a daman nadi tana da sunan zakin musulmi wanda kuma wani abin yake daman nadi tana da gwamna ita majalisa zakin musulmi za ta gabatar ne gwamna domin amincewa da kuma nadawa wanda idan kuma ya samu amincewa da na majalisar dokokin jihar Sokoto tsarin zai dawo ne da aka al'adance shi cewa majalisar zakin musulmi za ta gabatar da bukata na neman amincewa da kuma nadawa daga gwamna a mukamai na uwayen kasa da kuma na hakimai a jihar Sokoto.
Lamarin dai ya kara kamari ne lokacin da aka ji mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shettima yana ba da sakon gargadi ga mataimakin gwamnan jihar Sokoto da ke halartar wani taro a Katsina kan matsayi, muhimmanci da kuma bukatar kare martabar masarautar da kuma sarkin musulmi.
To the deputy governor of Sokoto, I have a simple message for you. Yes, the Sultan is the Sultan of Sokoto, but he is much more than that. He represents an idea, he's an institution that all of us in this country need to jealously guard, protect, promote, preserve, and project for the good of our nation.
Ba wannan ne karon farko da mataimakin shugaban kasar ya taba baiwa gwamnatin jihar Sokoto shawara akan martabar masarautar ba. Domin kuwa tun a wancan lokacin na farko da aka fara baza jita-jitar ya yi tattaki har zuwa Sokoto da wannan sakon.
Kira shi gwamnan akan koyaya zai yi ya girmama sarki ya mutunta sarki don Sultan of Sokoto is an institution not only in northern Nigeria but in the West African sub-region.
Duk da yake dai a wata sanarwa da ta fitar kan wannan batu, gwamnatin jihar Sokoto ta ce ba ta da wani yunkuri na cire sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad daga kan kujerarsa. To amma kuma ta gabatar da kudirin dokar da zai yi gyara domin baiwa gwamna damar naɗa sarakuna a jihar a maimakon majalisar ta sarkin musulmi. Dan majalisar dokokin jihar Sokoto Abubakar Shamaki ya bayyana abin da kudirin dokar ya kunsa.
Mu a majalisa jiya lokacin da muka dawo daga hutu muka fara zama an gabatar da kudirin doka wanda ya shafi kananan hukumomi da kuma yadda ake nada uwayen kasa da hakimai. Babu wata kudirin doka wadda ta shigo mu wadda ta jibanci taba mai alfarma sarkin musulmi.
Shi wannan kudirin doka din da jasu ce kuce mi ya kumsa aini ta kamar min menene a rubuce cikin shi.
Wannan kudirin doka game da batun nada sarakuna uwayen kasa wanda kudirin doka wajen sarakuna ya ce mai alfarma sarkin musulmi shi zai zabo mutum uku ya tura ma gwamna inda gwamna zai zabi daya daga cikinsu a maida ma mai alfarma sarkin musulmi ya nada. Wannan dokar dama haka take ita babu wani gyara inda dan bambanci yake kawai na wajen harkar hakimai inda can da hakimai ana yin su a matakin ma kananan hukumomi to daga baya aka yi gyaran doka aka dawo da ita a majalisa mai alfarma sarkin musulmi su council members su za su duba mai alfarma sarkin musulmi ya nada to shi ne aka ce da uwayen kasa da hakimai duka mai alfarma sarkin musulmi zai dubi waɗanda cancanta mutum uku a tura ma gwamna ya yi cikin din guda. Wannan shi abin da an ka kawo gaban majalisa kuma shi na jiyan muka yawa karatu na ɗaya da na biyu kuma aka tura shi ga kwamitin da ke kula da harkokin ƙananan hukumomi domin su je su duba su kuma ɗauko bayanai da ra'ayoyin al'umma a kawo mazaunin majalisa domin a tabbatar da wannan dokar, ko kuma duk ra'ayin da aka samu na al'umma ai aka dawo shi na majalisa za ta aiki.
To ina batun da yake cewa dokar ta kunshi baiwa gwamnati dama ne ci da sarkin musulmi?
Ba gaskiya bane, babu inda an kai magana game da wani abu wanda ya jibanci taba hurumi na mai alhuma sarkin musulmi. Asali ma abinda nake gaya maka, ko waɗannan nada waɗannan hakimai wurin mai alhuma sarkin musulmi za a kai takarda ta application, shi zai tace mutum uku daga cikin su a yi recommendation da can a turo ma gwamnati cewa ga waɗanda muka ganin sun yi cancanta daga cikin su gwamnati zai zaɓi ɗaya daga cikin su a turo ma mai alhuma sarkin musulmi ya je ya nada. Amma babu inda an ka ambaci wani kuduri na cewa gwamnati tana da damar da za ta ci da sarkin musulmi. In fact duk abin da zai taba wata alfarma ta sarkin musulmi ba cikin wannan kudurin doka.
Wannan dambarwa ta jihar Sokoto da ta Kano da ma yadda siyasa ke kokarin yin tasiri a rikicin gwamnonin jihohi da masarautu, a cewar mai sharhi kan lamuran yau da kullum Farfesa Dalla Muhammad Fada, wani babban koma baya ne da ke kokarin zubar da kima da martabar masarautu a kasar.
Ba alheri bane ga al'adarmu, ba alheri bane ga addininmu. Sarkin musulmi ba karamin duk waɗanda kake gani a gehe ko ina, ai Shehu Usmanu Fodo ya ba su tuta da Sokoto suke kuri. To idan aka ce duk yanda aka yi aka ce hankuri da tunani, aka ce mu ya kuce muna a Sokoto saboda fushi da biyan bukata, al'amarin da siyasa ya kawo, wanda mun ka san wannan yana ruguza arewacin Najeriya kuma yana ruguza Najeriya. Ai ko kasar Niger da an ka samu matsala ta juyin mulki, cikin sarakuna ya sarkin musulmi kadai a sarkin da an ka sa ya tafi can saboda alaka ta tarihi wadda ke tsakanin daular Usmaniya da kuma waɗannan ƙasashe. Kuma haka ne a ko'ina, ba ƙaramin abu bane, da bambancin siyasa da komi da ka gani kowa yana girmama masarautar sarkin musulmi. Tunda ka ga mutane da jaridu suna ta maganganun nan, dole akwai in ka ga hayaki, to ba shi wahi zanga hayaki zan babu wuta. Wannan siyasa shi hankali, muna fatar abin ba gaskiya bane. Idan yau wanda annan bisa halifa ta sarkin musulmi shi ma ishe ta yayi, kuma ko bayan gucewa sai wannan masarauta tana nan haka nan, to shi yasa koda akwai sabani ya kamata a iske cewa ita gwamnati ta yi dogon tunani. Canje-canjen dokoki na naƙi da makamantansu ba magani suka irin waɗannan abubuwa ba, 'yan siyasa suke sa sarakuna siyasa.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Muhammad Nasir, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Saminna ke muku sallama daga Washington DC.
A gai da na sanyina, sai ku kasance tare da shirin mako mai zuwa. Kada ku bari a baku labari. Abin da ya sauka kenan a wannan shirin na safiyar yau. Sai dai kafin mu sallama ga Hauwa da tashin muhimman kanin labarai.
To a takaice, a ranar Talata jami'an adawa na Faransa suka kulle wata rajejeniya cikin sauri domin kokarin kange nasarar coup d'etat ga ƴan jam'iyyar ra'ayin Riƙau Marine Le Pen a taron gangami na ƙasa a zagaye na biyu na zaben ƴan majalisar dokoki, yayin da tace jam'iyyar ta za ta jagoranci gwamnati ne kawai idan ta samu gagarumin nasara da mafi rinjaye ko kuma kusa da haka. Wasu 'yan tsirarun masu fada a jinin jam'iyyar Democrat sun fara fitar da muryarsu a fili wajen bayyana damuwarsu kan ko shugaba Joe Biden zai iya tsayawa wani zagayen zaɓe na shugaban shugabancin ƙasar a zaben ranar 5 ga watan Nuwamba da ke tafi, bayan rashin katabusin shi a yayin muhawara tsakanin shi da tsohon shugaba Donald Trump a makon jiya.
To masu sauraro, da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Ga mai sauraro da ya tashi a makare, za a iya sake jin shirin baki ɗayansa a lokacin da muka fi samu fitowa da hantsi, ko kuma a shafinmu na intanet voahausa.com. Za a kuma iya yin tsokaci a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu, a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Hauwa Sharif da ta karanto labarai, da Dadi Balawe da ya haɗa shirin da ba da umarni alheri. Ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.